الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يو شاكر قوتن بقوي دوبيو دا شدا وندي دا شدا عشرون دا أكتنا عشرون دا هدو قوتن جماد الآخر عشرون دا هدو نيكو دا أكتنا da uku muna mujibat raddul hadith, abubuwan da yake sa ayi raddul hadisi, abubuwan da suke sa ayi raddul hadisi. Ko mun gama da mun ce abu al-hafiz ya ce mana raddul hadisi yana kasancewa da ɗayan abubuwa guda biyu, imma wa'inne ne wa'innan abubuwan. Na'am, saqtun fil isnad aw ta'nun fil ruwat aw ta'nun fil naqala, saqtun fil isnad aw ta'nun fil naqala, wato yankewa a cikin isnadi ko kuma suka a cikin masu riwayar hadith. Mun gama da abin da yake da alaka da saqtun fil isnad, yankewa a cikin isnadi. Nau'i nawa ne na hadisai waɗanda ake raddun su saboda yankewa a cikin isnadi? Now al-muqatti', Now mu'allaq, mu'dhal, mudallas, al-mursal. To yanzu kuma za mu shiga waɗanda ake raddun su saboda suka a cikin masu riwaya, aw ta'anun fin naqala. To al-hafiz ya ce thumma ta'an yakunu bi asharati ashiya, suka a cikin rawi yana zamantowa ne saboda abubuwa guda goma. Ba'duha ashaddu fil qadhi min ba'd, waɗansu su sun fi tsanani wajen suka akan waɗansu, waɗansu su sun fi tsanani, bi ma'ana ba martaba ɗaya ne suke ba. Don haka ma hadisan da suke yin, hadisan da ake raddun su saboda wannan sababi, matakin su wajen rauni da wajen raddun su ba ɗaya bane. Gwargwadon ƙarfin sukan gwargwadon ƙarfin raunin hadisi. An gane? Hamsatun minha tata'allaqu bil adala, guda biyar suna da alaka da adala, adalci. Me muka ce ma'anar adalci? Na'am, adalatul rawi. Na'am,
adalatul rawi. Huwa yani as-sika allazi yani
Now huwa alladhi la yartakibu al-kaba'ir laysa lam, amma idha hada ma'sum shine la yartakibu al-kaba'ir wa la yasirru ala al-sagha'ir, shikena. السالم من خوارم المروءة, السالم من خوارم المروءة يعني يترك ما يقدح, يعني ما يدنس مروءته. دق ابن دزيج زي زبر مثلا متنشي ينا برن من ينزل بي سننكما ينا برن شوئي وادتي غبا درشن توبا da rashin denawa daga kananan zunubai, sannan kuma yana barin abubuwan da za su zubar da mutuncinsa. To wannan sifa ta adala, akwai abubuwa da suke suka a kanta wanda kowane abu guda ɗaya in ya samu ya zamanto sharaɗin da muka sanya na rawi ya zamanto adali bai samu ba. In ko wannan sharaɗi bai samu ba, ya zamanto kan cewa wannan rawi ɗin, a wannan hadisin, wannan rawin ba zai zama to sahihi ba, tunda mun ce sharadin hadisi sahih ya zamanto bi naqlil adl an gani to wa khamsatun tata'allaqu bil dhab guda uku kuma suna da alaka da haddar rawi haddar guda biyar suna da alaka da haddar rawi da kiyayewarsa ga wato marwiyat dinsa ga hadisansa ولم يحصل الاعتناء بتمييز احد القسمين من الاخر ba kula da kan cewar bambance tsakanin su ba bi ma'ana a kawo na adala daban sannan na bab daban me yasa ba ai haka ba yace li maslahatin tabsabat zalika saboda wata maslaha wajen tartibin alhadithul marduda malamai ba su tartibin su ba bisa hadisan da aka raddun su saboda suka akan adalar rawi a ba su sunayensu sannan hadisan da aka yi suka saboda babtin rawi kuma ba su sunayensu ba a yi tamizin su bai zamanto a bisa wannan asasin ba saboda wata maslaha me ke ce wannan maslaha shine yace wa hiya tartibuha alal ashadd fal ashadd fi mujib ar-radd ala sabil at-tadalli saboda a rattaba sifofin a fara daga wanda yafi kowanne tsanani sannan wanda yake bin sa al-ashadd fal ashadd wanda yafi tsanani sannan wanda yabi shi a cikin tsanani fi mujib ar-radd daga cikin abubuwan da yake wajabta ayi raddin hadisi din ala sabil at-tadalli wato daga sama kai wo kasa shine at-tadalli kuma dana fatadalla at-tadalli shine wato ya arabin daga sama sai wo kasa to haka aka fara daga wanda yake sama bi ma'ana ya fi tsanani wajen sanya ayi raddin hadisi sawa'un yana ta alaka da wani daga cikin asbab din zai zama to yana da alaka da adala amma wanda yake bin sa ya zamanto maimakon mai adala ne sai ya zamanto na bab saboda haka inda an ce mu kawo sifofin da suke sa ake raddin hadisi na wanda suke suka a cikin adala daban wanda suke suka a cikin bab daban wannan sai ya sanya ba za a sa wannan maslahar sai ta kubce mana wannan ba zai sanya mu san wani sababi ne ya fi wani tsanani ba to shi yasa malamai na musfala ko kuma shi al-Hafiz Ibn Hajar ya kancewa gare ya kawo su bisa wannan tartibi saboda dai abinda ake so ka gane cewa akwai hadisi da idan aka yi raddin sa to ba yadda za a yi ya miƙe akwai kuma wanda aka yi raddin sa zai iya miƙewa wato wanda tsananin sifar raddi ta fi kowanne tsanani tana sanya a yi raddin hadisi yadda yake ba yadda za a yi ya iya miƙewa idan kuma sifar ta zamanto ba mai tsanani ba ce wannan rashin tsananin nata zai iya taimaka ma hadisin daga baya ya samu ƙarfi da har za a iya kafa hujja da shi ya tashi daga cikin alhadisul mardud ya koma cikin alhadis al-maqbul an gane wannan ne yasan wannan ya nuna kan cewa kenan maslaha ce da take da itibari maslaha ce da yake da take kamata a lura da ita li'anna at-ta'an yace saboda shi suka din nan imma an yakuna likadibir rawi to wannan shi ne farko sifa ta farko suka a cikin rawi na hadisi imma saboda ƙaryarsa wannan sifar tana komawa ya zuwa ga adala ne ko ya zuwa ga bab adala saboda ne me yasa take komawa ya zuwa ga adala na'am ƙarya tana daga cikin kaba'ir to amma in suka ce ƙarya malaman hadis ne suke nufi ahsan ma'anar ta kenan shi yasa yake cewa imma an yakuna likadibir rawi fil hadithin nabawi ƙaryarsa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bi an yarwi anhu sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu muta'ammidan lidhalika ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa ba kuma da gangan yayi haka da gangan an gane to wanda yayi haka ya ana shi ake ci malaman hadisi suke ce masa kazzab ko yakzib bi ma'ana yana wato gangancin kirkiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub bal daga cikin mafi ma girman zunubai din ita kanta ƙarya tana daga cikin kaba'ir to ballantana kuma ta zamanto ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadithin da Imam Muslim ya rawaito a muqaddimarsa innal kadhiba alayya laysa kal kadhibi ala ghayri man kadhaba alayya muta'ammidan falyali jannar ƙarya a gare ni ba kamar ƙarya ce akan kowa ba wanda duk yayi min ƙarya da gangan to ya shiga wuta wato wuta ce makomarsa to wannan shine mafi girman sababi hadithin wanda ya ruwaito hadisin in aka samu a cikin isnadinsa aka samu wanda daga cikin masu ruwaci ya taba yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda a wannan hadisin da yi ƙarya ba hadisinsa ba a karba ya ishe mu kawai ya ruwai mu same shi a cikin isnadi shi yasa malaman hadis suka yi kokari su tara su bayyana waɗanda aka abin nan waɗanda aka zarge su da ƙarya kamar me al-kashful hafif liman rumiya bil wad'i fil hadith littafin al-kashful hafif wanda yake ya kawo sunayen duk wanda aka taba sukarsa da cewa yana ƙarya a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ibaratu akan wannan ce fulanu yakzib ko fulanun kazzab ko fulanun yada'ul hadith ko kuma fi ishara fi haka da harshen su kama harshen su haka za mu zo a cikin ilmul jarh wa ta'dil ibarorin da malaman jarh wa ta'dil malaman hadisi suke yi wajen sifanta mai wannan sifa ta ƙarya amma anan wajen ash-shahid duk wanda ya sifantu duk wanda aka soke shi da yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadith to wannan hadisinsa mardud ne kuma shine ashaddu mujibir rad al-kadhib shine ashaddu mujibatir rad ar-rad sifa da tafi kowanne tsanani wajen sanyawa ay raddin hadisi sifa da tafi kowanne tsanani wajen sanyawa ay raddin hadisi wanda take komawa ga suka ga adalcin rawi shine sifar ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam me sunan hadisin wanda yake yin ƙarya din al-mawdu sai suka ce masa suka sanya masa suna al-hadith al-mawdu daga ismul maf'ul min wada'a yada'u fa huwa wadi' wa hadithuhu mawdu wato hadisin da aka kirkiro shi aka ajiye shi نبيو أبنى الصفة الثانية أو تهمته بذلك كوكما زرقينسا دكاريا أزرقينشي دكاريا وتبايا بأساميشي أيما النبي صلى الله عليه وسلم كاريا با أما أنا زرقينسا دين كاريا ميما أنا زرقينسا دين كاريا دين نعم نعم وانا شيني معنسة اللغة واتو معنسة ظاهر معنسة وجمع لما حديث وانا اكا جربتشيش ينا ينك رياجة متاني كودا بقى تبت رياجة ينك رياجة عن نفس الله عليه وسلم بقى وانا شاكي شوى متهم بالكذب ميسا وانا شي ما يزمن توطان اشتن عدالتا ميسا يزمن توسوك اشتن عدالتا نعم مرتلا kawai ka ce tunda ya ƙarya ya zamanto ba shi da adala tunda ya zamanto ya yi irtikabin kabira an gane to amma ainihin ma'anar ittihamu bil kadhib ma'anarta biddiqa wajen malaman hadisi shine wanda al-Hafiz bai bayyana mana a nan wajen shine da farko bi an la yurwa zalika al-hadith illa min wajhihi min illa min jihatihi ya zama to hadisin ba a taba ruwaito shi ba sai ta hanyar sa hadisi ne wanda ba a san shi ba bako hadisi ne wanda yake ba a san shi ba bako kuma ya zama to kan cewa an tabbatar kuskure ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a duba a ga alal misali ya dangana hadisin ga Jabir a duba a ga duk waɗanda suka ruwaito hadisi daga Jabir a duba a ga duk cikin sahabbai ba wani sahabi da ya ruwaito hadisin nan daga Jabir a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Jabir to Jabir ba zai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba sai a zo a ga daga cikin wanda suka ruwaito hadisin daga Jabir a ga babu wanda ya ruwaito hadisin nan daga Jabir sai alal misali a Abu Ja'far al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn shi kadai ya ruwaito hadisi a duba a ga kan cewa ba wanda ya ruwaito sai Abu Ja'far al-Baqir ba ma tuhumar sa saboda sai mu tsallake wannan tabakar sai mu zo tabakar almajiran wanda suka ruwaito hadisin daga Abu Ja'far al-Baqir sai mu duba mu ga kan cewa duk waɗanda muka sani amintattu sanannu ba wanda suka ruwaito hadisin daga wajensu sai wani wanda yake bako ba mu san shi ba shi kadai ya kadaita da ruwayar wannan hadisin ko kuma wanda yake ba mu da tabbas a kansa kuma da ya ruwaito bai tuhumci kansa akan cewa ya yi kuskure a wajen riwayar hadisin bai daina riwayar hadisi din to wanda idan ya zamanto haka wannan yana sanya malaman hadisi su sanya ma wannan rawi din ayar tambaya akan cewa wannan muttaham ne bil kadhib muttaham bil ana tuhumarsa da yin ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ruwaito abinda tabbas ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma ma'ana ta biyu sannan na farko layu hadisin an sai ta fuskar sa kawai aka sani sannan kuma na biyu yakunu mukhalifan lil qawaid al ma'luma ya zamanto ya saba ma ka'idodin musulunci da aka sani shine ake cewa hadis munkar shine yake wato a tabbatar hadisin kuskure ne a tabbatar hadisin kuskure ne kama alal misali wani ya je ya ruwaito hadisi cewa wai an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me farkon abinda Allah ya halitta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abinda Allah ya halitta shine al-aql hankali sai ya ce masa taqaddam sai ya tafi gaba ya ce ta'akhkhar sai baya saboda haka sai Allah ya bashi sharafta ya faɗi aka bi irin abubuwan hankali cewa tun daga shi har ya fahimci umarnin Allah ya kamanta umarni ya fi komai a cikin dukkan halittar Allah to wanda suka ruwaito wannan hadith din in aka duba aka ga hadithin ya tike a wajen wani rawi wanda yake a shi kadai ba a san wannan hadisin ba sai ta jihansa ba wanda ya mutaba'a da shi ko bai tumci kansa akan cewa kuskure ne ya daina riwayarsa ba to kaga ya ruwaito abinda yake ba ya saba ma qawaidish shari'a domin mun san a qawaidish shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sabit cewa yayi awwalu ma khalaqa Allah alqalam farko abinda Allah ya halitta shine alqalam a cikin hadisai sahihai sabita to kaga wannan yazo da wani hadisi wanda ya saba ma sabit na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ko babu hadisi amma ya saba ma ka'ida ta shari'a sananna alal misali wanda za su zo abinnan waɗansu da suka kirkiro hadisin ƙarya suka ce wai an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga me Allah yake sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wai sai aka suka ce wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci abin nan ya halicci dawaki da ya halicci dawaki sai sanya su suka yi sukuwa suka yi gumi sharaf sharaf to daga wannan gumin nasu sai ya halicci kansa kaji tanakun ko shi ya halicci dawakin suka yi gumi da suka yi gumi sannan sai ya halicci kansa daga wannan dawakin to kaga wannan ya saba ma kawaidi shi amma suna daga cikin hadisai mawdu'ai da aka ruwaito wanda zanadiqa suka ruwaito dan su nuna ma dan su wato su suka akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tunda za a kawo shi da haddathana haddathana in aka faɗi wannan sai a ce ai masu haddathana din nan jahili ne ga irin mahadisan da suke faɗa dan su suka ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan malaman hadith suna gane wanda ya ruwaito wanda aka samu ya ruwaito wannan hadith din ya zamanto ba a san shi ba sai ta hanyar sa kuma bai tuhumci kansa da cewa yayi kuskure ba to su sai su mai da shi muttaham sai a mai da shi muttaham ka gani ba a shaida cewa ya kirkiro hadisi ba ko da yake kamar wannan hadithin na karshe da na ruwaito shi wannan akwai rawi wanda yake zindiq wanda shine ya kirkiro hadisin a abin nan shi wannan lies look misalin amma dai wanda yake zai cancanci misali din shine wanda ya ruwaito hadisi wanda yake saba ma kawaidi shari'a tabbataccen abu wanda yake na shari'a wanda yake hadisi wanda ake cewa laysa lahu asl hadith munkar ma'anar laysa din kana so ka gane me ake nufi da laysa lahu asl ibnu hibban yayi bayanin sa yace shine kaga an samu hadith an ce daga jabir sai ka duba kaga cikin sahabbai waye muwafaka da jabir wajen ruwaito wannan hadisin kaga babu kazo tabaqat tabi'in waye riwaya daga wanda ya ruwaito hadisin daga jabir a cikin tabi'in kaga babu sai wannan kazo tabaqar atba'u tabi'in haka dalika kuma kaga kan cewa duk a kowane tabaqa wanda ya tafarrudi din nan ba za ka iya tuhumar sa ba har sai ka zo wata tabaqa sai ka samu wani wanda yake ko dai ba a san shi ba da riwayar ilimi ko kuma an san shi da riwayar ilimi an san amma an san yana ruwaito irin waɗannan abubuwa waɗanda suke ba a saba da su wanda yake ba su da asali to dan haka sai a dangana hadisin ya zuwa ga shi a lasaka shi ya zuwa gare shi to wannan shine suke sifanta da cewa al-muttaham bil kadhib hadisin sa ba mawdu'i bane hadisin sa waɗansu suna ce masa matruk waɗansu suna ce masa da'ifun jiddan waɗansu su ce masa kuma al-matruh kamar inda al-zahabi ya kira shi a cikin al-muqila al-matruh wa kaza man urifa bil kadhib fi kalamihi wa in lam yadhhar minhu wuqu'u dhalika fil hadith an-nabawi haka dalika wanda aka san shi da yin ƙarya a cikin zancensa ko da ƙaryarsa ko da wannan bata bayyana ba a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana na biyu wato ko da ba a san shi yana ƙarya ba a wajen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan aka san cewar in aka san shi da yin ƙarya a cikin zancensa da mutane to wannan shi ma muttaham ne bil kadhib an gane an san shi ya taba yin ƙarya shine wannan kamar alal misali kamar ya zamanto abin nan a ya taba zuwa yayi shaida zir a gaban alƙali an san shi da wannan to wannan iyo to hadisi ba za a karba ba za a ce masa wannan muttaham ne bil kadhib tunda ba taba ji yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba to shi yasa yace wa hada dunal awwal wannan bai kai na farkon ba a tsanani sauraka wanda ya fi tsanani shine al-kazzab sannan na biyu al-muttaham bil kadhib na uku aw fuhshi ghalatihi ko kuma kuskurensa ya zamanto ya yawaita ya baci ay kasratuhu ma'anar fuhshul ghalat ay kasratul ghalat wato kuskurensa ya fi daidansa yawa in ya tashi riwaya in zai yi hadisi in zai ruwaito hadisai guda goma to kusan guda bakwai ko sama da haka duk kuskure ne ko ya kuskure a isnadi ko ya kuskure a matani ko ya kuskure a dubiyin to wannan shine ake ce masa fahishul ghalat fahishul ghalat bi ma'ana la yakadu yuqimul isnad da wuya ya zamanto kan cewa yayi daidai a cikin riwayarsa akwai masu riwaya haka in ma saboda shi asali ba mai hadda bane wa in ma kuma saboda mutum ne wanda yake yana da hadda amma wani abu ya shagaltar da shi da ya tsaya ya haddar littafi ya haddar ilimi sai ya rinka kuskure a cikin riwayarsa kamar abin da yake faruwa daga salihai yawancin dukkan salihai da ka gani ka ga mutum an ce salihi ne amma ko malaman hadisi ba su yarda da hadisinsa ba to yawanci ta wannan nahiyar ne suke raddar hadisansu fahshul galab shi yasa Yahya al-Qattan yake cewa ba mu taba ganin salihai suna ƙarya ba fiye da ƙaryarsu a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar ƙaryar da yake nufi a nan wajen kuskuren da suke yi saboda sun shagalta da ibada ba sa bacci da daddare cikin sallah suke ba su da lokacin da za su ɗauko littafi su yi muzakara shi ko wannan ilimi ba ilhama ba ne ba abin nan ba ne ba karama ba ne ilimi ne wanda yake yana da asbab ɗinsa sai ka bi sababbin sannan za ka same shi dole sai ka ɗauko ka yi muzakararsa ka yi karatunsa kuma ka yi ta mu'ahadarsa ka kamanta shi sannan za ka riƙe shi to waɗansu salihai in ba su yi ba sai da zamanto sun manta in ba su manta in suka manta ko ba za su daina riwayar hadisi ba ɗaliban hadisi za su zo wajen su maimakon su ce kai ni fa na manta ku je wajen wani shine wannan harka take gabansa ni harkar da take gabana wani abu ce daban sai su ce za su yi riwaya a haka in suka tashi riwaya a haka da wuya ka ga sun tsaye da hadisi guda ɗaya sun kawo shi yanda yake sai sun yi kuskure ko bi ziyada wani nuksan ko kuma abin nan a bilkal su cancanta hadisi din to ya ake gane kuskuren nasu ta ya za a gane kuskurensu tunda salihai ne ba sa ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ruwaito hadisi ta yiwu a hadisin daidai ne ta ya kai za ka ce hadisinsu kuskure ne na'am sa'id idan yazo idan hadisin sauran siqat amintattu sun ruwaito shi sun suka tashi kawo nasu hadisin sai su saba musu alal misali sun yi musharaka da Imam Malik wajen riwaya daga Zuhri sai su rinka saba ma Imam Malik to haka ba za a dauki wannan sabanin nasu ba alamar cewar mutum muhaddaci ne ya saba da waɗanda yake sanannu ne masu hadda amma in ya saba ma sanannun dalibai masu hadda to an san kan cewa shi ba daidai ya kawo ba nasa ba daidai bane to yawanci dama abinda malamai suke yi kenan a wannan hanya ɗaya kenan hanya ta biyu fa na'am
ina iya kawo ruwaya kawo ta abu a dalibai na farko idan zai kawo wasu dalibai a farko bai kai
ahsan shi ne ake ce ma istirab ya rinka abin nan ya rinka saba ma kansa wajen riwayar yau in ya ruwaito shi da wannan salo gobe sai ya ruwaito hadisin da wannan salo ta yaya zaka sani sai ka ga dalibansa amintattu masu hadda amma sun yi sabani wajen riwayar hadisi daga wajensa idan ka ga rawi as-siqat amintattu masu riwaya suna sabani wajen riwaya daga wajensa ya nuna kan cewa shine ake tuhuma shine yake kuskura da inda ya faɗi tunda su masu hadda ne inda ya faɗi abin daidai ba za su saba ba amma in suka saba tsakanin su da juna to alama ce kan cewar ba shi da hadda yana kuskure a cikin riwayarsa to wannan ita ce martaba ta uku kaga wannan mecece wannan sukar yana komawa ga me ga adala ko gabab yana komawa gabab tinsa na'am aw ghaflatihi ko kuma rafkanwa anil itqan ai ghafilan anil itqan ba shi da wato yana rafkanwar da ba ya fitar da shi daga cikin ahlul itqan domin rafkanwa kishiyarta shine al-yaqaza ka zamanto a fadake amma wanda yake a wajen majalisin riwaya yana kama tasha ana hadisi yana kama tasha ya rike abin aka gama bai san ko hadisi nawa akai ba to wannan ba zai zama tumin ahlul itqan ba shine ake cewa mughaffal shi yasa za ka ga a cikin sabtus samaa a cikin ka'imar idan aka zo mal idan daliban hadisi suka zo suka yi riwaya daga wajen malamin hadisi na majalisi na imla da yayi ko suka ruwaito littafin sa daga wajen sa a ƙarshe akwai abin da ake kira sabtus sama ita ce register za a ce waɗanda suka halarci riwayar wannan littafin da fulan da fulan da fulan amma wani daga waje kaza zuwa waje kaza ya fauce masa wani daga waje kaza zuwa waje kaza ya kubce masa wani yayin da ake riwayar yana gengedi wani yayin da ake riwayar gashi dai za su faɗi wannan duk irin wannan ma'ano abubuwan suna zuwa a cikin sabtus sama to kaga wanda aka san kan cewar yana da ghafla ko a cikin majalisin sama bai zama tumin ahlul itqan ba to shi ma wannan hadisin sa a mardud ne sai dai raddin sa bai kai a abin nan bai kai matsayin da zai zama to kan cewar an yi raddin hadisin nasa da ba zai taba tashi ba فاحش الغلط شما حديث ضعيف جدا لا ينجبر اما وندا aka sifantar da shi da ghafla wanda aka sifantar da shi da ghafla da ghafla sai dai idan ghaflar ta fata zaman to kasira ya zaman to wato abin nan a in aka ce mughaffal kathirul khafa wanda hatta yi tasiri a kurakuran sa ya zaman to kan cewa sun yawaita to shine wannan wanda yake shi ma hadisin sa layin jabe amma in gafla ce in gafla ce wanda yake za a iya za ta iya dora ta to wannan hadisin nasa bai zama to ya kai martabar radd ba ga baki daya sannan wani sababin gafalar sa rashin mu'ahada akan masmu'at din sa da yake da su a rubuce an gane bi ma'ana yayi yana da hadisan sa a rubuce suke amma sai ya zamanto cewar baya kula da littafin sa har yana da waɗansu wanda ake tuhuma suna dauka suna ƙara wani abu a cikin littafin nasa kuma saboda rashin ya kada rashin fadaka baya ganewa baya ganewa ya bambance cewa wannan rubutun sa ne wannan ba rubutun sa bane ko kuma zai zo majalisin sama ya manta littafin a gida kuma duk da haka ya yadda ya tahdisi daga hibbin sa kaga duk wani alama ce ta rashin yaqaba ya bar littafin sa a gida kuma ya san kan cewa yana dogaro akan littafin sa an gane wannan shi ma wannan sukar ya udu ila maza الضب يؤود الى الضب نبير او فسقه كوكو فاسق انشنسا اي بالفعل والقول دا ايكن ايكتشي كوكو ما اباكي مما لا يبلغ الكفر ايكن تبديك يزوى دكاشر شيبا اما ينا بتدك الشفاء الفسق شيني الخروج من الطاعة هذا جسيم بين الله وبينه وبين الأول أموم فكان ننسى فكان ننسى دا فكان ننسى دا كفر أمومي يعني كل كفر فسوق وليس كل فسق كفرا كو فكان فسق ده كفر عمومي ان كافرتي هنا cikin fita daga da'a amma ba kowane fita daga da'a ne ba yake kafirci wa inna ma ufrid al-awwal likawn al-afwan qarya yake nufi la yabluq wa inna wa bainahu wa bain al-awwal fakan sa da na farko shine al-kadhib ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam umum يعني كل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق وليس كل فسق كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فسق ده كفر على ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم umum wa khusus mutlaq. An gane alaƙar? Ko idan kai da'ira babba fasikanci a cikinta ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam take. To raka dukkan ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fasikanci ne. Amma akwai wani nau'i na fasikanci da ba ƙarya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Na farkon yafi tsanani wa inna ma ufridal awwal likawni al-qadh bihi ashadd fi hadha al-fan. Abinda yasa aka kebance ƙarya daga farko saboda suka da ƙaryar a wannan fanni na ilimin hadisi yafi tsanani. Yafi tsanani. Domin me yafi tsanani? Idan shi a wajen malaman hadisi ba a tuba daga gare shi. An gane? A bisa rajihin magana wanda ya taba yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya sau daya ko ya tuba sai mu ce Allah ya karba tsakaninka da Allah, amma mu dai ba za la yuzdu mu'minu min juhrin marratayn, ba za mu taba karban hadisin ka ba. A wajen malaman hadisi wanda ya taba ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya to ko ya tuba tuban sa a wajen su ba a karba. Malaman hadisi nan wajen su saba ma sauran mutane ba sa karban tuban wanda ya tuba, Allah ya karba wanda tsakaninsa da Allah, amma mu dai saboda tsantseni ga saboda kiyaye sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yadda a zo mana ta hanyar ka ba. Tunda ka taba ƙarya ga Annabi, tunda mutum ya taba ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ko ya tuba ba za su karba hadisin sa ba. Kamar yanda yazo daga akthar min hafid min hufad al hadith. To kun ga shi yasa ƙarya, shi yasa ya zama to aka malaman hadisi suka kebance ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ambato a cikin abubuwan da yake sa ake sukan hadisi. Ake sukan riwayar, ake sukan masu riwayar hadisi. Duk da yake in aka don karwai ka ce to me yasa za a saki maimaita, me yasa ba za a sanya ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fasikanci ba, tunda ita ma ai fasikanci ce. A'a, ai ka san akwai abin da ake ce masa afful khas alal am, ko saboda muhimmancin abu, saboda muhimmancin sa sai a ambace, saboda muhimmancin a ambace shi sai a faɗe shi. Man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila, ai jibril da mika'ila suna cikin mala'iku, amma sai Allah ya sake ambatan su saboda yahudawa sun kebance su da gaba, sun kebance jibril da gaba, sai ya ambace shi dan saboda muhimmancin sa. To wannan shi amma amfanin aful khas alal am kenan, saboda yana da muhimmanci da ya bashi wani hukunci na sanan musamman, musamman a wannan fanni a ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka a wajen masu riwayar hadisi da ita, wato suka ne na daban. Wa amma al-fisq bil mu'taqad, amma dangane da fasikanci kuma da i'tiqadi ta hanyar i'tiqadi, fa sayati bayanuhu, wannan bayanin sa zai zo. Shine fasikanci saboda me ake nufi da fasikanci bil mu'taqad, shine wato fasikancin shine bid'a, wannan bayanin sa zai zo a nan gaba insha Allah. Fasikanci saboda bid'a bayanin sa zai zo a nan gaba a cikin asbabur rad. Na shida, to shi wannan hadisin wanda yake an san shi fasiki ne, shi ma hadisin sa, hadisin sa waɗansu suna kiransa munkar, waɗansu kuma suna kiransa shi ma matruh ko matruk ko da'ifun jiddan. Hadisi ne wanda yake layin jadir, baya ba a ƙarfafa shi, sai dai ka nemo ma'ana hadisin ta wani hanya daban. Amma in hanyar akwai wanda aka sifanta shi da fasikanci, to hadisin wujuduhu wa adamuhu ala haddin sawa, ba shi da amfani, ba a amfani da shi, ba a waiwayarsa, saboda ya zama tuhumarsa a cikin addininsa ce, tuhumar mai riwayar a cikin addininsa ne. Awwahmihi, ko kuma wahaminsa. Al-ghafla shi ne nake cewa al-ghafla akwai ta nisa. Al-ghafla in ba ta zamanto shadida ba, hadisin sa yanjabir, da'if ne kawai. Amma in ya zamanto shadidul ghafla, mai tsananin gafala, wanda yake hatta sanya shi yana yawan kuskure, to sai ya haɗu tare da fahishul ghalal, shi ma sai hadisin sa ya zamanto da'ifun jiddan, la yanjabir. Aw wahmuhu, ko kuma ya zamanto mai wahani, wato mai zato abin nan ya ɗauka abin haka ne alhali ba haka bane. Ayu hadithu ala sabili tawahum, an yarwi ala sabili tawahum, ya yi riwaya ala sabili tawahum, hadisi ne wanda yake an ruwaito shi zuwa ga Abu Huraira shi kuma yana zuwa kawai sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin nan sai ya jire bisa wahami sai ya dauka kan cewa ai haka ne ai hadisin har ya jire bayan ba tare da kan cewa yana da tabbas kan cewa haka yake ba to wanda ya zamanto irin wannan tana faruwa gare shi in ya yawaita to shine ake ce masa yahim ko kuma a ce masa kasirul waham to wanda yake da haka in ya yawaita wannan yana tasiri a kansa idan amintacce ne in thiqatun sabt ne sai ya zamanto thiqa kawai sai ya zamanto thiqa kawai a lokacin nan idan ya saba matsa'o'insa daga cikin thiqat to sai a kaddamar da riwayarsu ba za a karɓi riwayarsa ba ko da an karɓi hadisinsa in kuma ya zamanto thiqa ne rawi sahih amma aka samu wahaminsa fa sun so mai yawa to sai ya zamanto ya saukar da shi daga tamamud dabt ya zuwa ga khifatud dabt cewa dabtuhu khafif sai hadisinsa ya zamanto hasan in kuma ya zamanto yana daga cikin ahlus sitr wal itqan wanda yake ba a san shi bai da yawan kuskure an san shi dai maqbul dai daga sheikh yana riwaya to amma da aka duba aka ga awham dinsa sun yi yawa to sai ya zamanto da'if sai ya zamanto ba za a karba hadisinsa ba sai idan wani ya karfafa shi waɗannan dukkaninsu idan muka dawo cikin ilmul jarh wa ta'dil za mu fahimce su bi tafsil da asalibul ulama da suke kawowa amma dan daidai ku san cewar al hadithul mardud an awsafur rad din suna da yawa kuma dan ku bambance wane ne daga cikin awsafur rad yake zai sanya hadisi ya karfafa wane ne kuma zai sanya hadisi ba zai karfafa ba aw mukhalafatihi ko kuma saba wasa liftiqat ga amintattun masu riwaya shi ma wannan yana sanya hadisi yana sanyawa ayi suka akan rawayi ta fuskar bab dinsa a ce bashi da cikakkiyar hadda mukhalafatuhu liftiqat shine wato ya zamanto cewa sauran mutane ga yanda suke ruwaito hadisi shi sai zo ya ruwaito shi ta wata hanya hadisin innamal a'malu binniyat kowa ya san sayyidina umar ne ya ruwaito shi kawai sai zai kawo shi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri da isnadi kaga idan har ya san cewar in har da shi yana da yaqaza yana da inda har shi yana da itqani yana ganin wannan hadisin sai ya tumci kansa kanta kai akwai fa bayani a cikin wannan hadisin duk duniya kowa Umar ibn al-Khattab yake cewa amma ni kuma ya zamanto ina da wannan isnadin ba wai zai faranta da murna zai ba ya samu wata hanya gariba shi yasa suke cewa yana daga cikin alamar rawi alamar karbuwarsa ya zamanto bashi da gara'ib shi zaka ji suna cewa yughrib ala aqranihi yana zuwa da hadisai wanda suke gariba to wanda yake zuwa da gara'ib idan ya zamanto ba koyaushe ne ake raddin sa ba sai idan ya zo daga ra'ayi din kuma ya zamanto cewa yayin da ya musharaka tare da sauran hufaz da ra'ayi din sai saba musu ba wai ya zo da abinda ba sa riwaya ba za a iya karba idan ya zamanto sananne ne amintacce kuma aka san cewa yayi yawo da yawa ya tare ilimi mai yawa amma idan ya zamanto cewar kuma in ya musharaka da su wajen riwayar hadisi yana saba musu to nan wajen zai suka a kansa shi yasa ni Imam Muslim a cikin muqaddimah sahih yake magana akan nau'in masu riwaya yake cewa alamar abin nan a hadisin fiqa wanda ake karba shine wanda yake idan yayi musharaka da fiqat wajen riwaya amma ana fi muwafaqatihi wato yana isa matuƙa wajen muwafaqa da su yanda suka ruwaito shi ba haka yake ruwaitowa baya zamantowa daban baya warewa ya ruwaito hadisi sabanin yadda su suka ruwaito to in mutun ya ruwaito hadisi sabanin yadda fiqa suka ruwaito wannan yana sanyawa ai suka a kansa kuma hadisin su sai zamanto da'if amma shi ma yanjabir za a iya tayar masa da komada domin idan har ya saba din kuma aka samu wani yayi muwafaqa da shi ya nuna kan cewar wannan sabanin mahfuz ne wato wata sunna ce tabbatarta aka ruwaito ta haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam aw jahalatihi ko kuma ya zamanto majhul ba a san shi ba bi an la yu'rafu bi an la yu'rafu fihi ta'dil wa la tajrih mu'ayyan ya zamanto ba a san adalcinsa ba ba a san kuma rashin adalcinsa ba tabbatacce daga wajen wani majhul iri biyu ne kamar yadda zamu gani in muka zo jarh wa ta'dil akwai abin da ake ce masa majhulul ayn akwai wanda ake ce masa majhulul hal majhulul ayn shine man lam yarwi anhu illa wahid wa lam yuwathaq ba wanda ya ruwaito shi sai mutum daya wato bi ma'ana a cikin ba a taba samun sa ba sai ta hanyar ba a taba jin ambatansa ba sai ta hanyar rawi guda daya kawai kaga a lokacin nan shi kansa ma ba a san shi ba saboda kinaya akan cewar kamar yanda shaida sharadinta mutane biyu ne haka zalika ta'rif sharadinta mutane biyu amma idan mutum biyu suka yi riwaya daga wajen wani aka samu mutane biyu sun yi riwaya daga wajen rawi rawi ne yana da almajirai guda biyu duk sun yi riwaya daga wajensa to sai a ce wannan ma'ruf ma'ruful ayn an san shi ainin sa an san cewa yana yani an san wujudin sa an san shi tabbas yana nan saboda wane da wane sun yi riwaya da gare shi riwayar mutane biyu aksabathu at-ta'rif ta sanya shi ya zamanto sananne abin ambato da lam yakun shay'an mazkura yanzu ku ya zamanto shay'un mazkur to bayan haka amma halin sa fa to wannan majhulul hal ne ba a san halin sa ba shine ake ce majhulul hal shine man rawa an abin da a man lam yarwi anhu illa ithnan wa lam yuwaththaq ithnan fa ma abi man rawa anhu ithnan fa akthar wa lam yuwaththaq wanda mutane biyu suka yi waya daga wajensa ko sama da haka amma kuma ba a yi masa tawfiq ba bi ma'ana malaman hadisi ba san halin sa ba bas ce wannan thiqa bane bas ce wannan majruh bane kawai sun yi shiru akan sa in ka je cikin kutubul jarh wa ta'dil sai ka ji an ce sakata anhu abu hatim dhakarahu ibnu abi hatim fil jarh wa ta'dil wa lam yadhkur fihi jarhan wa la ta'dila an ambace shi a cikin jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim yani an same shi sananne ne amma kuma ba wani abu da yazo na tajrihi ba wani abu da yazo na ta'dili gare shi yani ba a ce mu karbabbe bane adali ne ba a ce kuma kan cewa ba shi da hadda ba to wanda yake majhul shi wannan yaya su kansa yake a cikin adala ne ko a cikin bab adala ne kawai dubin in ma ka san shi in ma ka dauka cewa ai al-asl akan kowane har ya ruwaito abinda sauran malamai ma sun yi muwafaka da shi na karshe aw bid'atuhu ko kuma bid'arsa sauran biyu aw bid'a ai ba za mu shiga cikin mu dai karanta na hadisin sahih aw i'tiqaduhu aw bid'atuhu abin da ake nufi da bid'a shine i'tiqadu ma uhdisa ala khilafi al-ma'ruf an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la bi mu'anadatin bal bi naw'i shubha abin da ake nufi da bid'a inda al-hafiz ya ambata ta shine dukkan i'tiqadin abinda saba i'tiqadin abinda aka fare shi sabanin abinda yake sananne daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ba saboda mu'anada ba saboda wato jayayya da taurin kai ga gaskiya ba bal bi nau'in shubha saboda wani rikici da rashin fahimta a cikin addini wannan shine albid'a wato bid'a ta i'tiqadi yake magana anan ba bid'a ta aiki ba domin ita ce wadda take tasiri a wajen riwaya ita ce tafi kowanne tasiri a cikin riwaya domin ita ce take sanya mutane waɗansu masu ita ya zama tokan cewa suna ƙarya me yasa aka yi suka akan bid'a me yasa bid'a ta zama tosan sanadin suka akan rawi na'am anya
zai ke kare abinda yake iktisadin sa kawo hadisi domin ya kare
yani saboda rashin adalar sa yake rashin adalar sa saboda wanda yake da bid'a ba laysa mimman tarduna min ash-shuhada baya daga cikin wanda ake yadda da shaidar sa a na karshe auso uhibdihi ko sabu auso ihibdihi ko saboda mummunan haddarsa yana da hadda amma mummuna ce wahiya ibara amman la yakunu ghalatuhu aqalla min isabatihi abinda ke nufi da su'ul hibd shine wanda kuskurensa bai zamanto shine kadan dan in ka kamanta shi da daidansa ba wato wanda daidansa yafi kuskurensa yawa wannan ba a ce masa sayyul hibd sai dai a ce masa yana da auham yana da kuskure amma daidansa yafi kuskuren wanda kuskurensa yafi daidai yawa wannan mai ake ce masa fuhshul ghalat sahih fuhshul ghalat kenan wanda ya zamanto kuma sawafi yafa 50-50 to wannan shine mai su'ul hibd shine la yakunu ghalatuhu aqalla min sawabihi bima'ana idza kana ghalatuhu yusawi isabatahu to wannan shine wanda yake sayyul hibd sayyul hibd domin a koyaushe yayi kana shakka anya ko wannan daidai ne ko kuskure domin in zai maka hadisi 10 to biyar in ya samu biyar daidai to sauran biyar din kuskure zai saboda haka kowane hadisi idan yazo kana cikin shakka to wannan shi ma hadisin sa da'if ne wanda yake shine kuma wani lokaci zaka samu wadansu malamai suka maida hadisin sa ma ya zamanto hasan saboda sun in aka samu wadansu qara'in an gane aka samu wadansu qara'in sai su hasana hadisin sa akan sai zaka ga wadansu su ce hadisin sa hasan ne wadansu su ce da'if ne shi sa ake ana yawan sabani akan masu riwayar hadisi da suke cikin wannan marhala wanda aka sifanta su da su'ul hibd to saboda uzurin karatu mun ma makara gaskiya muna da alƙawari gashi lokaci ya kure zamu tsaya anan wajen ba tambaya sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.